أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان، ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان، واغفر لنا ولوالدينا والولدان. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. كرنت أمنا سورة الكوثر لتفرقها كرشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
Kamar yadda ke kasancewa kowace sura ta Qur'ani kai tsaye da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Suratul Kautsar magana da take yi tana yin sa ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wato ta kunshi abubuwa guda uku. Da farko, tana tunatar da manzon Allah wata falala, wata nema, wata daraja, wata kyauta da Allah maɗaukaki ya yi masa. Sannan na biyu, suran tana umurta manzon Allah da yin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa wannan kyauta da Allah ya bashi. To a ƙarshe kuma tana masa albishir da wata kyauta, daɗin falala, daɗin daraja akan wanda Allah maɗaukaki ya bashi. Abubuwa guda uku. Na ɗaya, suran tana tunatar da manzon Allah wata falala da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi. Na biyu, suran tana umurtan Annabi Muhammad da yin godiya ga Allah maɗaukaki, wanda hadisi ya tabbatar mana manzon Allah yana addu'a da'iman, yana cewa Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Har ma yana karantar da sahabbansa su rika roƙon Allah ya ba su damar iya godiya gare shi, iya godiya gare shi, domin idan Allah ya maka kyauta to kuma wajibi ne ka masa godiya. Godiyan nan yanda ya cancanta, ba yanda kai kake ganin ya kamata ba, yanda shi Allah ya shar'anta za a gode masa. To gode ma Allah ta yanda Allah ya ce a gode masa wani abu ne babba, dole sai Allah ya taimaka maka. Babu mai iyawa sai da taimakon Allah maɗaukaki. Ba wai ka buɗe baki ka ce Allah na gode shine kayi godiya ga Allah ba. Ita godiya tana da ka'idoji, tana da dokoki, tana da sharuɗa a bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga kenan ita wannan sura kamar tana nuna mana wajibcin godiya ga Allah bisa dukkan ni'imar da Allah ya yi wa bawa. Tun daga shi shugabanmu, jagoranmu duniya da kiyama, mafificin halitta a ranar tashin kiyama shine Annabi Muhammad. Shi kansa Allah yana umurtansa da yin godiya saboda ni'imar da ya bashi. Idan ku Allah zai wajabta ma Annabi yin godiya, to kasancewar wajibi ne akan mu yi godiya ya fi tsanani, ya kuma fi zama wajibi fiye da ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka ita suran tana magana ne kai tsaye da manzon Allah. Aya ta farko, Allah madaukaki ya ce inna a'tainaka al-kautsar, ya kai Muhammad lallai mun baka al-kautsara, mun baka al-kautsara. Inna a'tainaka al-kautsara, wannan tunatarwa ce ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wata kyauta da Allah ya bashi. Na'am, Annabi ya san ammar kyauta. Me yasa Allah ya faɗi kyautan cikin Qur'ani? Saboda girman wannan kyautan. Bai kamata a ce shi Annabi ne kadai ya san ammar kyautan ba, ya kamata ma duk wanda ya bi Annabi ya san da wannan kyautan da Allah ya ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah ya sa ta cikin Qur'ani. Inna maka kyauta sai na fito cikin jama'a ina faɗa. Ku gane, na fito cikin jama'a ne ina faɗan wannan kyauta saboda mutane su san girman kyautan da na yi maka. Allah ya yi wa Annabi kyauta sai ya saka wannan kyautan cikin Qur'ani, yana tunatar da manzon Allah wannan kyautan. Gashi manzon Allah ya bar duniya, amma har yau kuma har zuwa tashin kiyama duka al'ummarsa kowa in ya buɗe Qur'ani yana karantawa, yana kawo wannan sura, zai sani akwai wata kyauta da Allah madaukaki ya taima ya taba yi ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun ga kenan kyautan tana da girman gaske, shi yasa Allah ya sa ta cikin Qur'ani. Allah yake masa inna a'tainaka al-kautsar, lallai mun yi maka kyauta ya kai Muhammad, mun baka al-kautsara. Menene al-kautsara? Menene al-kautsara da Allah madaukaki yayi ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyauta da shi? Duk wata kalma ta Qur'ani da muke budewa mu gani, magabatan mu sun riga mu ganin ta. Duk wata aya ta Qur'ani da muke karantawa, magabatan mu sun riga mu karanta ta. Duk wata fahimta da zamu yi ma wata aya ko wata kalma ta Qur'ani, magabatan mu sun riga mu yin fahimtar da tafi ta ƙarfi ta fina mu cancanta. Don haka yasa malaman sunna suke cewa duk kalmar da ka gani a Qur'ani ko kuma duk wata aya da ka gani a Qur'ani, akwai wajibin ka waiwayi fahimtar magabatan kwarai kafin ka yi aiki da taka fahimtar. Imamu Malik yake cewa la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha, ƙarshen al'umar Annabi Muhammad rayuwarsu ba za ta inganta ba, ba za ta yi nagarta ba, ba za ta yi kyau ba sai sun bi irin tafarkin mutanen farko. Kafin fahimtar mu ta yi kyau, dole sai mun bi fahimtar magabata. Kafin addinin mu ya yi kyau, dole sai mun dauki addinin nan yanda magabatan mu suka dauka. Me kake fahimtar magabata game da wannan kalma ta Al-Kautsara, wannan kyauta da Allah madaukaki yake tunatar da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akanta? Imam Al-Qurtubi cikin malaman sunna magabata, Allah ya ji kanshi, yana cikin malamai da suka kirga suka jera fahimtocin magabatan kirki dangane da ma'anar kalmar Al-Kautsara. Inna a'tainakal kautsar, lallai ya kai Muhammad mun yi maka kyautan Al-Kautsara. Imam Al-Qurtubi ya jera fahimta kashi 16 a cikin tafsirinsa dangane da fassarar ita wannan kalma ta Al-Kautsara, fahimtar magabatanmu in ma sahabban manzon Allah in ma kuma tabi'ai da suka yi karatu gaban sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka kafin mu kawo ta mu fassaran da kuma ta mu fahimta dangane da wata kalma ta Qur'ani, dole mu koma baya mu waiwaya mu dubi fassaran magabatan kirki. Ya kawo fahimta kamar kashi 16. Fahimta ta farko, malamai magabata suka ce ita wannan kyauta da Allah ya yi ma annabi Muhammad, wannan kyauta da Allah yake tuna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da ita, suka ce fifita annabi ne da Allah ya yi akan sauran annabawa. Allah ya fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dukkan annabawan da ya turo duniyan nan. Babu kyautan da tafi wannan a wajen a fahimtar wasu magabatan kirki. Kuma gaskiya ne a ce an baka daraja, kai ne annabin da kafi duk wani annabin da Allah ya turo duniyan nan. Hakika Allah ya maka kyauta mai yawa. Don haka Al-Kautsara fa'ili ne na kasra, bi ma'ana Allah ya maka wata kyauta, kyautar mai ɗimbin yawa. Wannan kyauta ita ce Allah ya fifita ka akan sauran annabawa. Fahimta ta farko kenan, kuma wannan fahimta tana da ƙarfi, domin fifita annabi da Allah ya yi akan sauran annabawa, wannan wata daraja ce, wannan wata girma ce, wannan wani matsayi ne wanda ya fi dukkan wani matsayi da za a baka a duniyan nan. Babu wani matsayin da ya fi wannan. Yau Obasanjo ya aiko ma wasiƙa ya zaɓe ka minista, gani kake duk jihar Adamawa ba wanda ya yi dace, babu wanda ya yi babban rabo irin ka ko? Bare a ce Allah tabaraka wa ta'ala ya turo mala'ika ya ce yau na zaɓe ka, kai ne shugaban duk wani annabin da na turo duniyan nan. Kai, wannan kiyasi bai dace ba, kiyasin bai kamata a yi shi da Obasanjo ba. La haula wala quwwata illa billah. Babu dan gata duniya da lahira, babu maji dadi duniya da lahira irin wanda ya samu matsayi na shugabantan annabawan duniya baki dai. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man
kallama Allah wa rafa ba'dahum darajat وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
Allah madaukake yace tilkar rusulu, kun ga manzannin kan da duk na turo duniya, kar ku yi tsammani matsayin su guda ne. Faddalna ba'dahum ala ba'd, mun fifita sashi akan sashi. Annabawa daraja su ba guda bace, wasu annabawan sun fi wasu daraja wajen Allah. Allah ya faɗi wannan a cikin suratul Baqara a cikin Qur'ani, yana tabbatar mana annabawansa darajar su ba guda bace, wasu annabawan sun fi wasu. Dalili kuwa minhum man kallama Allah, cikin su akwai wanda ya samu damar magana da Allah. Ka san magana da Allah ma wata martaba ce ta musamman, ki kai magana da Allah kai kam kai babban rabo. Ba ku ji wata muhawara da Annabi Musa ya yi da Annabi Adam, kowanne yana kokarin ya nuna ma dan uwansa irin darajar da Allah ya masa. Annabi Adam yake ce ma Annabi Musa, kar ka manta fa kai ne kalimullah, kai ne mutumin ɗaya tadda Allah ya magana da kai duniyar nan, mubasharatan babu tashinta a tsakani. Yana tunatar da shi cikin nemomin da Allah ya ma Annabi Musa. Wa rafa'a ba'dahum darajatin, Allah yake ya daga sashin su akan sassa daraja masu yawa. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ash-shahid, malaman sunna ittifaqan, babu wani malamin sunna da yake da fahimta da ta saba abin da zan faɗa. Baki ɗaya malaman sunna tun daga farkon duniya har zuwa yanzu, kuma hatashin duniya din, babu wani malamin da ke sabawa akan fahimtar cewa annabawa darajar su ba guda bace, saboda maganan nan da Allah ya yi cikin Qur'ani. Sannan kuma ittifaqan, malaman sunna sun tabbatar da cewa babu wani annabin da yafi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadai bai ma magana cewa malaman sunna, kai har malaman Shi'a babu malamin da ya fito ya ce akwai wani annabin da ya fi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja. Wannan ita ce fahimta ta farko. Malamai suka ce to inna a'tayna kal kautsar, ya kai Muhammad mun baka wata kyauta mai dimbin yawa. Wannan kyautan ita ce fifita shi da Allah ya yi akan sauran annabawa. Fahimta ta biyu, magabata suka ce kai kun ga wannan littafin Qur'anin nan da Allah ya bama Annabi Muhammad, wannan littafin shine al-kautsara da ake nufi cikin wannan aya. Inna a'tainaka al-kautsar, lalle mun yi maka kyauta mai yawa. Kyautan nan ita ce mun baka littafin Qur'ani. Dalilin su kuwa saboda ayar Qur'ani ta suratul Isra'il, Allah yake wala in shi'na lanazhabanna bil ladhi awhayna ilayk,
wala in shi'na lanazhabanna bil ladhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi alayna wakila illa rahmatan rabbik inna fadlahu kana alayka kabira.
Malaman suka ce hujja su ita ce ayat suratul Isra'il da Allah ke gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wala in shi'na lanazhabanna bil ladhi awhayna ilayka, da mun so ya kai Muhammad, wallahi da duk wahayin da muka yi maka na Qur'ani sai mu shafe shi, mu share shi, mu tafi da shi. A wayi gari ka tashi da safe zuciyarka babu ko aya guda in mun ga dama, da mun so da mun yi haka. Kuma la tajidu laka bihi alaina wakila, sannan baka iya samun wani wakili wanda zai koma wajenmu ya karbo Qur'anin nan ya dawo maka da shi. Da mun ga dama da sai mu tafi da Qur'ani daga zuciyarka. Allah ce illa rahmatan min rabbika, abinda ya sa muka bar ma Qur'ani cikin zuciyarka rahama ce ta Ubangijinka. Sai yace inna fadlahu kana alayka kabira, lalle falalar Allah da ya baka Qur'anin nan wallahi falalace babban gaske. Inna fadlahu kana alayka kabira, lalle falalar Allah ta kasance babba a kanka. Inna fadlahu kana alayka kabira, kace to inna a'tainaka al-kautsar, al-kautsar ita ce falala babban nan da Allah ya ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan falala ita ce ya bashi littafin Qur'ani, littafin da har duniya ta tashi ba za a ga bayansa ba, littafin da har duniya ta tashi ƙarya baya shiga cikinsa. To babu falala da tafi wannan, a fahimtar wasu malaman kirki magabatan ƙwarai, Allah ya ji kansu da rahama. Fahimta ta uku, malaman sunna suka ce al-kautsara da Allah ya faɗa cikin suratul kautsar ɗin nan haske ne da ya sa cikin zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda tun yana ƙarami ya tashi da wannan haske, don haka bai taɓa shirka ba kuma bai taba saba ma Allah ba kafin ma ya girma. Manzon Allah tun yana karami bai taba ƙarya ba, tun yana karami bai taba sujjada ma gunki ba. Manzon Allah tun yana karami har ya girma bai taba dan dana giya ko wani abin da ke bugar da hankali na dan adam ba. Manzon Allah bai taba halartan wani taro na sabon Allah ba. Manzon Allah bai taba yin caca ba. Manzon Allah bai taba wani aiki na masha a ba tun yana karami har zuwa girmansa. Me ya hana shi? Wa ya hana shi? Babbansa Abu Talib shi ya kira shi ya ce kaza da kaza da kaza duk ba kyau karka yi. Babu wanda ya taba kiran manzon Allah ya hana shi waɗannan abubuwa. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ubangiji na shi ya min ladabi kuma ya kyautata ladabina. Babana ba shi ya min tarbiya ba, mamana ba ita ta min tarbiya ba, baffana da na girma hannunsa ba shi ya min tarbiya ba. Ina na samu tarbiya ta daga wajen Allah, inji manzon Allah. Duk da shi ke wancan hadisi yana da rauni. To abinda ya sa annabi bai taba sabon Allah ba, saboda wani haske ne da Allah ya sa masa cikin zuciya. Wannan ya taho cikin suratul shura. Allah ya ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina.
Wa kadhalika auhayna ilayka ruhan amrina. Ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'allahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim.
Allah ya ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina. Haka dai ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka yi maka wahayin, wato mala'ika Jibrilu muka yi maka wahayi daga cikin al'amarinmu, al'amari na musulunci. Allah ya ce masa ma kunta tadri mal kitabu wal iman. Da can baka kasance kana sanin menene littafin Qur'ani ba, lokacin kana yaro baka san Qur'ani ba, don ba a bawa annabi Qur'ani ba sai da ya kai shekara 40. Walal iman, kuma baka san menene imani ba. Da can baka san cewa ƙarya ba kyau ba, baka san cewa zina ba kyau ba, shan giya ba kyau, da ayyuka na sabon Allah baka sani ba. To yaya akai ka girma ba tare da ka saba ma Allah ba? Allah ya ce walakin ja'allahu nuran, mun saka wani haske ne, nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Da wannan hasken muke shiryar da wanda muka so cikin bayinmu. Sai Allah ya sa wa mutum haske cikin zuciyarsa. Yana karami kaga bai sabon Allah. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kuma lalle kai Muhammad wallahi kana shiryarwa zuwa tafarki madaidaici. Malamai suka ce wannan haske da Allah ya sa cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-kautsara da yace inna a'tainakal kautsar. Da babban ni'ima ce. Fahimta ta hudu. Wasu malamai suka ce fifita al'ummarsa da aka yi kan sauran al'ummomi, wannan ita ce alkautsara. Allah ya fifita al'ummar annabi Muhammad akan dukkan wata al'umma. A suratu Ala Imran Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
الله يسمعنا كنتم خير أمة أخرجت للناس كون ما في فتان الأمة ذاك فتر أهلتا تدن أدم tun daga farkon zamanin duniya har zuwa ƙarshen duniya babu al'ummar da tafi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma gaskiya ne ta'muru ga abin da yasa Allah yake ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, saboda kuna umurni ayi abu mai kyau kuna hana abin da yake mara kyau. Shine kadai abin da ya fifita ku akan sauran al'ummomi. Wa tu'minuna billahi, sannan kuna imani da Allah. Kuni imani da Allah, kuna umurtan abubuwa masu kyau kuna hana abubuwa marasa kyau. Ku duba ku gani, ai Yahudawa suna nan, Kiristoci suna nan, ga musulmai, amma cikin al'ummomin nan kashi uku wace al'umma ce ke fitowa ta ce a koma ga shari'ar musulunci in banda al'ummar musulmi? Babu al'umma din. Musulmi ne ke da awa cewa jama'an Najeriya yadda ake cewa dan adam yana da haƙƙi, to fa Allah da yayi dan adam, Allah da ya shimfiɗa Najeriya shi ma fa yana da haƙƙi. Dan me zai sa a constitution din Najeriya ba za a samar ma Allah wani gurbi na haƙƙi ba? Ba Yahudi na faɗin haka, Kirista na faɗin haka, wace faɗa sai musulmi? Bai ce a taho a saba ma gwamnati ba, bai ce a taho a saba ma shugabanni ba, cewa yayi a dawo ga dokokin Allah. Yanda ake kokarin shimfiɗa dokoki na kare ƴancin mutane da sauran halittu, to ya kamata a ce an samu gurbin da za a yi tanadi ma Allah madaukaki, a ce an samar masa haƙƙi. Sai to don haka muna buƙatar shari'ar musulunci. Duk mutumin da ya saba ma Allah a yi masa hukunci da shari'ar Allah. Shin wake irin wannan da'awa in ka tafi kasan Banu Isra'ila kana samun irin wannan? Koko in ka je Amurka da shike zallan Kirista ne, duk da yake yanzu musulunci na kokarin cin kasan, kana samun irin wannan? Ina zaka samu wannan sai inda musulmi suke, kuma idanunsu gaba ɗaya yana kan mutumin da ya tsaya aiki da shari'ar musulunci. Yanda a kasan nan zamfara ta tsone mu arna ido, haka kuma Afghanistan a duniya ta tsone mu manyan kafiran duniya ido. Me ya dalili? Saboda babu kasan da take aiki da shari'ar musulunci a doron kasa irin kasar Afghanistan. Ya Allah madaukaki, ka la'anci Amurka ka tsine mata. Allahumma ihsihim adada wa qatulhum badada wa la tugadir minhum ahada. To sai Allah ya sa muna cikin al'umma irin wannan annabin. Wallahi wannan wata ni'ima ce, wata falala ce, wani alheri ne mai yawan gaske wanda ya kamata Allah ya tuna wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace masa inna a'tainakal kautsar, mun yi maka kyauta ya kai Muhammad, kyautan nan mai yawa. Me yake kyautan? Al'ummar kama Allah ya fifita ta akan sauran al'ummomin duniya. Dalili, saboda ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Sai yace walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum, da ahlul kitabi da su yi imani da ya fi musu. Minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun, ana samun mutane kirki a cikin su amma akasarin su fasikai ne. Fahimta ta biyar, magabatan kwarai wasu suka ce al-kausara ita ce ɗaukaka sunan da Allah ya yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya saukar da sura musamman suratul inshirahi yake alam nashrah laka sadrak,
alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wuzrak alladhi anqadha zaharak wa rafa'na laka dhikrak.
Allah yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace masa alam nashrah laka sadrak, ashe ba mu bude ma kirjinka ba ya kai Muhammad? Wa wada'na anka wuzraka, muka dauke maka duk wata wani nauyi da yake kanka. Alladhi anqadha zaharaka, wanda ya wato danka da bayanka. Wa rafa'na laka dhikraka, ko muka daukaka sunanka. Allah ya ɗaukaka sunan Annabi Muhammad sama da dukkan sunan wani taliki a duniyan nan. Ba a yi ba, ba kuma za a yi ba, har duniya ta tashi mutumin da sunansa ya samu ɗaukaka irin sunan Annabi Muhammad. Ba a yi ba kuma ba za a yi ba. Arne ko yaƙi musulunci ya san haka. Ba ku gani akwai wani mutum da ya tashi bayyana mutanen da tarihi bai mantawa da su, waɗanda suka yi fice a tarihi kafiri ne? Mutum na farko yake wanda ya fi fice a duniya shine manzon Allah. Kun sani, kai sallah, kai musulmi kai sallah, ka gama sallah in baka kira sunan Annabi Muhammad ba babu sallarka. Domin cikin tahiyya sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Iqama in za a tada sai an kira manzon Allah, kiran sallah in za a yi sai an kira manzon, kai a yi ta kari. Mutum in zai musulunta dole in yace ashhadu an la ilaha illallah, sai ya ce ne ashhadu anna muhammadar rasulullah. Da zai ki fadan wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, musulunci sa din nan ya zamanto null and valid, ba shi da amfani. saboda haka malamai ke cewa daukaka sunan annabi da Allah ya cikin duniyar nan shine ni'imar da Allah yake tunatar masa da ita a wannan sura ta Al-Kautsara. Yace inna a'tayna kal kautsar. Allah mun gode ma da ka samu cikin al'ummar annabi Muhammad. Fahimta ta shida. Malamai suka ce ceto da annabi zai yi a ranar tashin kiyama babban ceto, ash-shafa'atul kubra, domin ceto iri-iri ne. Babban ceto da manzon Allah zai yi ranar tashin kiyama, wannan ita ce ni'imar da Allah yake tunatar da shi game da ita a wannan sura. Ita ce ni'imar da Allah yake nufi da Al-Kautsara. Idan aka taru filin hisabi, aka tsaya shekara 40 ana jiran Allah ya taho ya yi hisabi bai zo ba, mutane za su dunguma a tafi gurin annabi Nuhu a roƙe shi ya ce wane shi. Sai an gangaro wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi zai tafi ya yi sujjada ma Allah ya roƙi Allah ya yabe shi, wani irin yabo da wani halitta bai taɓa yi ma Allah ba. Ya yabi Allah da yabon da wani halitta bai taɓa yi ma Allah ba. Ya gode ma Allah godiyar da wani halitta bai taɓa yi ma Allah ba. Sannan Allah maɗaukaki zai ceci ɗan adam ya taho ya musu hisabi. Wannan ita ce ash-shafa'atul kubra, babban ceto da manzon Allah zai yi a filin hisabi. Shi yasa Allah ya umarce shi duniya ya shiri. Ka san mutumin da yake da aiki babba a gabansa dole ya tanadi. Daga nan duniya a suratul Isra'i Allah ya ce masa wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka.
Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda.
Allah ya ce masa wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka, in dare yayi ka tashi kai tahajjudi, kai ta nafilu, kai ta salloli, kai ta zikiri, wannan zai zamanto shiri ne domin fuskantar wani babban aiki da yake gabanka a ranar tashin kiyama. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda, akwai fatan ubangijinka zai tashe ka a kiyama da wani matsayi wanda dukkan duniya duk wata halitta za ta yabe ka akan wannan matsayin. Wani matsayi kenan wanda mutane gaba ɗaya za su yabi manzon Allah akan wannan matsayin? Wannan matsayin shine ceto da manzon Allah zai yi a filin hisabi. To sai fassara ta 7 a cikin 16, kai gwanda mu jera su a guje karatun sai mu gama a irin wannan. Wasu malamai suka ce abinda Allah yake nufi da Al-Kautsara shine musulunci. Wannan addinin musulunci da Allah maɗaukaki ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Al-Kautsara da yake nufin kyautan da ya bace. Fahimtar Mughira bin Shu'ba cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan. Wasu malamai suka ce sauƙaƙe Ƙur'ani da Allah ya yi ma annabi da sauƙaƙe shari'o'in musulunci da ya yi masa, wannan ita ce ni'imar da Allah yake tunatar da shi game da ita a wannan sura ta Al-Kautsara. Kaga Ƙur'ani shi annabi ba ya yi buƙatan haddansa, manzon Allah ba shi da buƙatan, babu wata wato buƙata ta ya zauna ya karanci Ƙur'ani don ya haddace shi. Manzon Allah Ƙur'ani in ya taho san bai yake wucewa zuciyarsa, yana zuwa zuciyarsa sai ya zauna, baya buƙatan hadda. Shi yasa Allah yake ce masa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi.
La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana inna alayna bayana.
Allah ya ce masa la tuharrik bihi lisanaka, kada ka rika motsa harshenka da Qur'ani wai don ka haddace. In mala'ika na karantawa ka rika bin bayan karatunsa kana motsa harshenka. Lita'jala bihi, don ka gaggauta riko, kar ka damu da wannan. Inna alayna jam'ahu wa qur'anahu, aikinmu ne mu tara Qur'anin a zuciyanka, aikinmu ne mu iya mutilasta leɓenka da harshenka da bakinka ya karanta Qur'ani da dokokin karatun na tajwidi ba tare da ka koya ba. Fa idza qara'nahu, kai dai kawai in mun karanta, fattabi Qur'anahu, ka bi karatun. Thumma inna alaina bayanahu, sannan ma ga wata ni'ima ta uku, fassarar Qur'ani da fahimtar abinda Allah yake nufi ba sai ka je ka koye shi wajen mala'ika Jibrilu ba. Baki ɗaya wannan aikin mu ne za mu sanar da kai. don haka idan aya ta zo zama take zuciyar manzon Allah bakin sa na karanta wannan ayan da hukuncin tajwidi sannan kuma zuciyarsa ta kunshi fahimta Allah ya turo fassaran wannan aya straight zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ma wata ni'ima ce mai girman gaske fahimta ta tara wasu malamai suka ce abinda Allah yake nufi da al-kausara shine yawan sahabbai da aka ba mu Annabi Muhammad don babu wani annabin da ya samu sahabbai da yawa kamar sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda in ka je Madina makabartan Madina din nan kadai al-Baqiya Imam Malik yace akwai gawa na sahabban Annabi da aka binne cikin makabartan mutum sama da 10,000 sahabban Annabi ne zalla aka binne wannan makabarta sama da mutum 10,000 yana cikin guraren da ya kamata duk mutumin da ya tafi Madina yayi kokari ya ziyarce su domin sunna ne ziyartar kabari musamman kabarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai matan Annabi gaba daya in ka tattara su in banda matan sa guda biyu da Maimuna da Khadija babu matan da ba a binne ta a wannan makabartan ba kar a kawo tarihin malaman sunna irin su Imam Malik Allah ya ji kansa da rahama da magabatan kware saboda haka yawan sahabbai din nan ita ake nufi da al-kausara a wannan sura a fahimtar wasu magabatan kirki Allah ya ji kansu fahimta ta 10 wasu suka ce a yawan mu'jiza ne da Allah ya ba mu annabi domin babu wani annabin da Allah ya tara masa mu'jizoji kamar Annabi Muhammad mu'jizoji yayi abin mamaki abinda dan adam bai saba gani ba mu'jiza ita ce abinda ya saba tunaninka annabi yayi abin mamaki an samu mu'jiza ta annabi sama da guda 1,000 ka duba littafin sunna musamman littafin da Sheikhul Islam ya wallafa akan mu'jizojin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu mu'jiza ta manzon Allah sama da guda 1,000 kamar misali a cikin Sahih Muslim Kitabul Fada'il ya kawo hadisi cewa tun kafin ma annabi wato ya kai shekaru 40 tun kafin Allah ya turo masa da wahayi na farko tun kafin a bashi littafin Qur'ani tun kafin a aiko masa sako da isar da musulunci ga mutane tun kafin ya zama annabi mursali idan yana tafiya cikin garin Makka duk inda ya wuce sai ya dinga jin duwatsu suna cewa assalamu alayka ya Muhammad tun yana karami in yana tafiya zai wuce nan sai ya ji dutse ya ce masa assalamu alayka ya Muhammad amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai Muhammad sai manzon Allah ya tsaya sai ya jiyo ya duba dama hagu ko zai ga waye mai masa sallama bai ganin kowa lokacin bai san menene ke faruwa ba tun bai ma zama annabin ba Allah tabaraka wataala ya fara bashi mu'jiza ka duba littafin Muslim Kitabul Fada'il in ka duba Sahihul Bukhari Kitabul Manaqib an kawo hadisai da yawa ana tabbatar mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam tun farkon rayuwarsa har zuwa karshe sahabbai in sun zauna cin abinci da shi suna jin abincin yana cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim haka abincin zai dinga yi daga farkon cin wannan abincin har a gama cin sa in dai zaka ci abinci da manzon Allah to zaka ji abincin da yana tasbihi wannan mu'jiza ce bayan ga mu'jizoji da dama waɗanda in ka tashi lissafin su zaka samu mu'jiza da aka bawa manzon Allah sun kai guda 1,000 babu annabin da ya samu mu'jiza guda 1,000 galibin annabawa mu'jizozin da ake ba su ɗaiɗaya ne da dama mu'jizozin nasu ba su fi guda 10 ba amma shi manzon Allah Allah ya bashi mu'jiza guda 1,000 don haka wannan ita ce falalar da Allah yake tunatar da shi a kanta ta al-kausara fahimta ta 11 wasu malamai suka ce abinda Allah yake nufi da al-kausara shine shiriya da kuma fahimtar addini wato Allah ya shiri Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga mu muna buƙatar malami da zai mana wa'azi kafin mu shiryu amma shi manzon Allah shiriyar da ya samu shiriya ce kai tsaye daga wajen Allah inna fatahna laka fathan mubina
inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Lallai hakika ya kai Muhammad mun yi maka wani buɗi gaggarumin buɗi mabayyani wanda ido ke gani a zahiri, musulmi na ganin sa, kafiri ma yana ganin sa. An waye gari yanzu musulunci shine yake da iko a garin Makka, garin da ka samu shekara wajen 13 ana cutar da kai, yanzu ga garin ya koma na musulunci. Ni yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. To Allah ya maka wannan budi saboda ya gafarta maka zunubanka na baya da kuma waɗanda za su zo gaba. Wa yutimma ni'matahu alayka, ya cika ni'imar sa a gare ka. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, Allah shi zai shiryar da kai tafarki madaidaici. Allah madaukaki bai lizimta shiryar manzon Allah a hannun wani malami ba. Waye ke shiryar da manzon Allah? Kai tsaye shine Allah. Wannan ni'ima ce babba wadda ya kamata a tunatar da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan ta. Wasu malamai a fahimta ta 12 suka ce fassarar Al-Kausara ita ce kalmar shahada. Wasu malamai suka ce salloli biyar din nan ne, domin babu wata sallah, babu wani annabi da aka bashi salloli biyar in banda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka ita ce fassara ta Al-Kausara. Wasu kuma suka ce girmama shi da Allah madaukaki yayi ya ɗaukaka shi shine fassara Al-Kausara na 15. Wasu suka ce wani rafi ne a gidan aljanna, wanda hadisin yana cikin Sahihul Bukhari. Akwai rafuka, akwai koguna a cikin gidan aljanna, wani rafi ne a gidan aljanna da ake kiransa Al-Kausara. To sai fahimta ta 16 wadda ita ce fahimta ta ƙarshe, kuma ita ce fahimta mafi inganci. Me yasa muka ce fahimta mafi inganci? Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa shi ya fassara wannan aya. Fassara da manzon Allah ya yi ma aya kuwa ita ce fassara mafi inganci. Wannan fassara ta saba sauran fassarorin nan 15 da aka yi. Dalilan Al-Kausara ko fahimtar malaman sunna magabata akan ma'anan Al-Kausara, an samu fahimta kamar 15. Fahimta mafi inganci ita ce fassarar da Annabi ya yi da kansa, tafsirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Domin kamar yadda muka yi bayani a kwanaki, fassara mafi inganci ita ce a ɗauko ayar Qur'ani a fassara ayar Qur'ani da ita. Fassara ta biyu ita ce manzon Allah ya fassara ayar Qur'ani da kansa. To Annabi ya fassara wannan aya da kansa, hadisin yana cikin Littafin Muslim. Hadisi ingantacce, saboda yau da gobe sun gane idan wahayi ya taho ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda wasu siffofi da suke gani na canzawa na manzon Allah, zufa za ta fito wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai kaga jikinsa ya jike jakaf. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai sunkuyar da kanta, kuma ko da raƙumi ne Annabi yake kanta, wannan raƙumin sai ta durƙusa. A ce manzon Allah yana kan taguwa, to dole wannan taguwa ta durƙusa saboda nauyin da Annabi yake da shi a wannan lokaci. Me yasa manzon Allah ya nauyi? Saboda nauyin wahayi. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, za mu saukar ma da magana mai nauyi. Wahayi yana da nauyi, maganar Allah tana da nauyi. Sun kuyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma kansa din nan, sahabbai kowa sai ya yi shiru. Can jimawa wahayi sai ya kare, manzon Allah sai ya daga kansa. Thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman, manzon Allah yana murmushi. Fa kunna, sai muka ce ma abhakaka ya rasulullah, menene yasa ka dariya ya kai rasulullah? Fa qala, sai manzon Allah ya ce innahu unzilat alayya anifan suratan, innahu unzilat alayya anifan suratun, an saukar min da wata sura dazu-dazun nan. Sun kuyar da kan nan da kuka ga nayi, wahayi ne ya sauko min, an saukar min da wata sura gaba ɗayanta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Anas bin Malik ya ce hatta khatamaha, sai da manzon Allah ya kai ta har ƙarshe. Kala, manzo Allah da ya gama karanta suratul Kausar, sai ya ce musu hal taduruna mal kausar, shin ko kun san menene al kausara?
da Allah yake inna a'tainakal kautsar lalle mun maka shautan al-kautsara kun san ma'ana al-kautsara kanu sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani saboda ladabi ga manzon Allah kala sai manzon Allah yace huwa nahrun wani rafi ne a'tanihi rabbi ubangiji na ya bani shi fil jannati a gidan aljanna wani tafki ne wani gulbi ne wani dam ne ubangiji na ya bani shi a gidan aljanna khairun kafi alaihi khairun kaseer akan wannan rafin akan wannan tafkin akwai alheri ne yawan gaske manzo Allah yake taridu alaihi ummati yawmal qiyama al'umma ta za su gangaro wannan tafkin ranar tashin kiyama kun ga wannan fassara fassara ce wadda annabi yayi da kansa fassara ce wadda take cikin littafin sahih muslim saboda haka ita ce fassara mafi inganci daga cikin fassarori 16 din nan da muka karanta to mu dakata haka fassara mun samu menene al-kautsara da Allah yake tunatar da annabi ni'imar da ya masa da ita inna a'tainakal kautsar wani tafki ne a gidan aljanna wanda Allah madaukaki yayi ma annabi kyautansa wannan tafkin shine ake kira al-kautsara a fassaran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka malamai suke cewa ka yarda akwai wani kyauta da Allah yayi ma annabi Muhammad wannan kyautan ba a nan duniyan za a bashi ba kyautan tana can cikin gidan aljanna a ranar tashin kiyama wannan kyautan ita ce Allah madaukaki ya bashi wani tafki da ake kiransa al-kautsara yarda da wannan kyautan ga annabi Muhammad wajibi ne akan dukkan musulmi aqidar musulmi ba ta cika sai ya yarda da cewa akwai wata kyauta da Allah ya yi wa annabi Muhammad wannan kyautar ita ce Allah ya bashi al-kautsara a gidan aljanna duk mutumin da ya musanta wannan kyautan wannan mutumin kai tsaye kace kafiri ne Allah ta tsare mu malaman sunna misali Imam al-Qurtubi ka duba al-mufhim lima ashkala min talkhis muslim littafin Imam al-Qurtubi yace mimma yajibu 'ala al-mukallaf an ya'lama wa yusaddiqa bihi daga cikin abubuwan da suke zama wajibi musulmi baligi ya sani wajibi ne kowane musulmi ya sani domin ne Allah ya saka wannan kyautan cikin Qur'ani in baka san wannan kyautan ba ya nuna cewa baka san Qur'ani ba don haka ya zama wajibi akan duk wani baligi ya sani wa yusaddiqa bihi kuma ya gaskanta anna Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah mai tsarki da daukaka قد خص نبيه محمدا بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي يكي واجبين دكا مسلمين مكلفين يسجد كما واجبين مسلمين قفتا تكيوا الله يا كيف أنت النبي محمد يا يمسك كوتان الكوسرة الكوسرة كما ونتبكيني wani gulbi ne wani dam ne wanda annabi ya bayyana sunansa da kanshi ba wani ne ya masa suna al-kautsara ba annabi da kansa ya bayyana sunan al-kautsara kuma kalmar ta zo cikin Qur'ani sannan kuma annabi ya bayyana siffar al-kautsara din ya bayyana waɗanda za su sha al-kautsara a cikin hadisai ingantattu shahararru yace waɗannan hadisai in ka tattara su to ana samun al-ilmul qat'i ilimi wanda yake yanke musu ilimi wanda yake yanke shakka wato ilimi na cewa hadisan nan mutawatirai ne sai yake iz rawa zalika min as-sahabati nayfun ala as-salatina daga sahabban annabi wadanda suka ruwaito cewa annabi yana da al-kautsara an samu sahabbai sama da mutum 30 kafin kuma tawatiri a ka'ida ta malaman wato ma mustalahu al-hadis daga sahabbai wato kamar misali 15 ne a wata fahimta ma daga hadisin da ya dauki sahabbai 10 ana kiransa mutawatir wanda duk mutumin da ya kare ta wannan hadisi to akwai shakkan imanin wannan mutumin to bare hadisin da aka samu sahabban annabi mutum 30 sun ruwaito shi inji Imam al-Qurtubi. Sai yace minhum fi sahihayn ma yanifa ala al-20, in ka dauki Bukhari da Muslim wanda sune mafi ingancin littafan sunna, littafan hadisi, zaka samu sahabbai kamar guda 20 da wani abu wadanda suka ruwaito hadisi na al-Kautara a cikin sahihul Bukhari da kuma sahihul Muslim. Yace wa fi ghairihima baqiyatu zalika mimma sahha naqluhu, sannan sauran littafan sunna zaka samu sauran sahabban. Washtaharat urwatuhu, marwaita hadisan al-Kautara sun yi fice, sun shahara duniya ta san su ko ina. Thumma rawahu an as-sahabati al-madhkurina min at-tabi'ina amsaluhum, wadanda suka yi karatu wajen sahabban annabi suka ruwaito hadisai game da al-Kautara sun kai adadin sahabban da suka ruwaito hadisan al-Kautara din, inji Imam al-Qurtubi. Yace wa man ba'dahum, sannan wadanda suka biyo bayan tabi'ai abu'afu abu'afihim wa halumma jarrat, sun ninka ninkin baninke na sahabban da suka ruwaito da kuma tabi'ai da suka ruwaito. Yace wa ajma'a ala ithbatihi as-salaf wa ahlus sunnah min al-khalaf, tun daga farkon zamani har zuwa yanzu magabatan kwarai da kuma waɗanda suka biyo baya malaman sunna sun yi ijma'i akan cewa babu shakka Allah yayi ma annabi kyauta, wata kyauta ya bashi wani tafki a gidan aljanna, sunan tafkin al-Kautara. Yace sahabbai sama da mutum 30 suka ruwaito hadisai game da shi. To amma Imam Suyuti shi kuma cewa yayi warada zikrul haud li riwayati bi'atin wa 50 sahabiyan, waɗanda suka ruwaito hadisin al-Kautara an samu sahabbai 50 da doriya, sahabban annabi 50 da doriya. Yace minhum al-khulafa'u al-arba'a ar-rashiduna, daga cikin su ma akwai sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Uthman, sayyidina Ali, khulafa'u ar-rashiduna ko waɗannan su ruwaito, kamar misali Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari shi ma haka ya faɗa. Sahabbai da suka ruwaito hadisi game da al-Kautara sun fi mutum 50 daga cikin sahabban manzon Allah. Saboda haka mutumin da ya ƙaryata al-Kautara wannan mutumin kafiri ne kai tsaye, babu ko shakka a kansa. Allah ya kare mu. Amma akwai misali waɗanda ke kafirta suke ƙaryata ire-iren waɗannan maganganu da kan samo asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam. In ka samu Fathul Bari ya kawo tarihin mutum ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙaryata al-Kautara, ana kiransa Abdullah bin Ziyad, wani gwamna ne a zamanin Muawiya, gwamna na Iraki, lokacin ƙasar Iraki gaba ɗaya jiha ce guda a daular musulunci. To gwamnanta sunan shi Abdullah bin Ziyad, bai yadda da al-Kautara ba. Da sahabban annabi suka ji labarin haka, to ba su kyale shi ba, sahabbai sai kai masa ziyara suke har fadarsa, har majalisansa suke zuwa. Wannan yana nuna maka cewa sahabban annabi ba su tsoron mutum. Komai girmanka in dai kai fada da Allah, to ba ka ganin kana da daraja wajen Allah, ba ka da daraja wajen Allah, ba ka da kima kuma a idanunsu. Musamman za su tashi takannas har zuwa fadanka su ƙaryata ka gaba da gaba. Shi wannan mutumin Abdullah ibn Ziyad yana gwamna mai ƙarfin gaske, domin a lokacin Muawiya daular musulunci babu jihar da ta kai Iraki ƙarfi illa jiha ta Siriya, ita ce Sham, don anan ne headquarter musulunci din yake. Da sahabbai suka ji labari, Abu Barzat al-Aslami sai ya tashi musamman ya tafi, ya zo ya yi sallama fadan Abdullah ibn Ziyad, aka amsa masa ya shigo fadan. Yana shigowa ko sai ya dace ana hiran al-Kautara din. Sai Abdullah bin Ziyad bayan sun gaisa, Abu Barzat al-Aslami dama abin da ya kawo shi kenan, zaman sa ke da wuya, sai ya tambaye shi yace hal salita rasulullahi yadhkuru shay'an, ni dai ka gani ya kai Abu Barzat al-Aslami ban yarda da al-Kautara ba, inji shi. Yace to amma da shike kai zamani da manzon Allah, kai rayuwa tare da manzon Allah, kana cikin sahabban shi, shin ka taba jin wani hadisi da annabi yake magana akan al-Kautara? Fa qala, sai annabi yace na'am naji, la marratan wala marratain wala salasan wala arba'an wala khamsan, ban ji manzon Allah sau daya ba, ko sau biyu, ko sau uku, ko sau hudu, ko sau biyar, naji manzon Allah yin haka yana fadin cewa Allah ya masa wata kyauta ya bashi wani tafti gidan aljanna sunan taftin al-kautsara inji Abu Bardat al-Aslami yace fa man kazaba bihi fala taqahu Allah
ka duba karfin imani na sahabbai
a fadan sa yana zaune a gaban sa yace naji annabi yana magana akan al-kautsara ba sau daya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba ba sau hudu ba ba sau biyar ba to bai yi shiru ba sai yace fa man kazaba bihi fala taqahu Allah minhu
duk wanda ya kareta al-kautsara ni kuma roƙon Allah nake a kiyama kar Allah ya bashi daman ya sha yayi muzurai sai kene yana maida mata martani
to Abdullah ibn Ziyad da yaji Abu Bardat al-Aslami ya faɗi wannan magana ya dauka shi kare ne sai ya aika ma Zaid ibn Arqam cikin as-sabiquna al-awwaluna waɗanda suka fara musulunta gaban Annabi Muhammad Zaid ibn Arqam wanda wannan yana da abin mamaki tarihin sa yana kunshe da abin mamaki lokacin da ya musulunta bai kai shekara 16 ba bai cika shekara 16 ba to dama shi maraya ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman inda za a dinga dan haduwa da musulmai a dan gana a Makka a farkon musulunci an rasa kowa yana tsoro a ce a je gidansu saboda kafirai kokari suke su ji ina ne musulmai suke mitin aje a kai musu farmaki don haka mitin haduwar musulmi a farkon musulunci wani al'amari ne mai wuyan gaske Zaid ibn Arqam lokacin yana dan karami bai cika shekara 16 da haihuwa ba ka duba littafin musulmi ya ce wa annabi ya rasulallah naji wai kana neman inda zamu ringa haduwa ko muna tattauna al'amarin musulunci yace kwarai sai kuma naji labari babu wanda ya baka mahallinka ko maza Allah yace to ai babu mahallin saboda duka wadanda ka gani anan bayi ne irin su Ammar ibn Yasir marasa gata irin su Bilal al-Habashi irin su Miqdad ibn al-Aswad wadanda duka bayi ne sai yace masa zo mu je gidanmu ya rasulallah yana dan shekara 16 don haka da Abu Bardat al-Aslami ya gaya ma Abdullah ibn Ziyad cewa ya ji annabi ba sau daya ba ba biyu ba ba uku ba hudu ba ba biyar ba yana magana game da al-kautsara sai ce to bari in aika wani sahabin da ya riga ka musulunta ma ya zo ya gaya mai shin gaskiya ka faɗa ko ƙarya ka san mai mulki da ya aika Zaid ibn Arqam ya taho ya zo har fada sai Abdullah ibn Ziyad yace masa ma ahadithun tablughuni annaka taz'umu anna li rasulillahi hawdan fil janna ina so ka kirga mun hadisi da ake cewa kai ma kana riya cewa wai annabi yayi magana cewa an masa wata kyauta gidan aljanna yana da al-kautsara ina so in ji hadisan nan fa qala sai shi Zaid ibn Arqam yace masa haddathana bizalika rasulullahi manzon Allah shi ya ba mu labari game da haka saboda haka babu ko shakka gaskiya ne ka duba littafin Abu Dawud da kuma Sahih Ibn Hibban in ka duba Musnad na Imam Ahmad Abdullah ibn Ziyad duk da haka sai yace musu ma usaddiqu bil haudi ba zan gaskanta al-kautsaran nan ba ku biyu ne sahabban annabi ko ai suna da yawa in ka duba Musnad na Abu Ya'la sai ya aika ma Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda Anas bin Malik shekara 10 yayi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan akwai wata magana kuwa wanda ta fito bakin manzon Allah to ya kamata a ce Anas ya santa wanda ya shekara 10 gida ɗaya da kai sai ya aika yana neman Anas ya taho Anas ya shigo fadan da ya shigo sai ya samu wahum yadhkuruna al-hawda suna mahira al-kautsara Abdullah ibn Ziyad yana musantawa فقال هيك هذا انس ما دلغا انس يازو kaga wanda yake shekara 10 tare da manzon Allah yaya baganan al-kautsara kin gaskiya ne ana sai yake zama yace subhanallah ma hasibtu an aisha hatta ara mislakum yace wallahi ban yi zaton Allah zai banni da rai har in ga irin ku ba muciyata yunkirul hauda mutumin da yake musanta al-kautsara yace ba zan zauna ba laqad tarattu aja'iza bil madina ka aika ni in zo daga madina ce to a madina na bar tsofi tukub mata khalfi ma tusalli imra'atun minhunna babu tsohuwa a garin madina da za ta yi sallah illa an sa'alaki allah an yasqiha min haudin nabiy sallallahu alaihi wasallam
face kafin ta yi sallama sai ta ce ya Allah ka shayar da ni daga ruwan alkausara na manzon Allah duk tsoho da ke garin Madina sai ta yi wannan a sallah kafin ta yi sallama sai gashi na taho cikin wasu mutane ni ba ni zaton Allah zai banni da rai har in ga irin ku waɗanda suke musanta hadisan manzon Allah ku duba fa amma duk da haka Abdullahi bin Ziyad sai yake ka san duk mutumin da Allah ya bashi mulki ya bashi babban aiki sai ya aika ma A'izu bin Amr cikin sahabban manzon Allah shi ma ya taho ya tabbatar ana cikin wannan hali sai ga wani ana kiran shi Abu Subra bafaje ne na shi Abdullahi bin Ziyad yana shigowa sai ya ce ba asani abuka babanka yana gaya wa gwamnati ya ce babanka ya aike ni headquarter ya aike ni Damascus wajen shugaban kasa shine Muawiya dan in je in karbo masa wani kudi na tafi ina dawowa a Damascus falatsiya ne Abdullahi bin Amr sai na hadu da Abdullahi bin Amr kun san abin da yasa Abdullahi bin Ziyad ya ki karban maganganun sahabban nan gaba daya saboda siyasa duk sahabban ba sa goyon bayan Muawiya kai tsaye ba su goyon bayan shugabansa shugaban kasa wanda shi yake karkashin sa to shi ya fi sanya ji hadisin da ya fito daga bakin sahabi wanda yake goyon bayan Muawiya shugaban kasa to sai ga bafajin sa ya taho yace naji Abdullahi bin Amr wanda yake matsayin kaman waziri ne na Muawiya tamfar mataimakin shugaban kasa ne a wannan lokacin shi ko Abdullahi bin Zaid bin Zaid bin Ziyad da yake karyata alkausara gwamna ne na daya daga cikin jihohin musulunci a wannan lokaci to sai ga mataimakin shugaban kasa wanda sahabin manzon Allah ne bafajan sa ya dawo yace masa babanka ya aike ni in karbo masa wata dukiya daga wajen shugaban kasa to ina dawowa sai na hadu da waziri Abdullahi bin Amr gwamna na Misra fa haddathani ya bani labari wa katabtuhu bi yadi min fihi na rubuta duk abin da ya fada da hannuna yana fada da bakin sa duk wata kalma ina rubuce ta annahu Abdullahi bin Amr mataimakin Muawiya koko gwamna cikin gwamnonin Muawiya wanda sahabi ne na manzon Allah sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu yaji annabi yana fada mau'idukum hawzi kafin manzon Allah ya bar duniya yana ce masa sahabbansa haduwa ta da ku zai za ta kasance ne a alkausara na a gidan aljanna yana fadin haka sai Abdullahi bin Ziyad yace ashhadu anna al-hawd haqqun na shaida babu shakka alkausara gaskiya ne sai yanzu ya saduda na shaida babu shakka alkausara gaskiya ne sahabban manzon Allah ba daya ba ba biyu ba mutum sama da 50 suka ruwaito hadisai game da alkausara Allah shi samu dace to ita alkausara din nan guda biyu ce a karantarwa na manzon Allah alkausara guda biyu ce ka duba littafin at-tazkira na Imam al-Qurtubi yace as-sahihu anna lin-nabiyyi hawdatayn annabi yana da alkausara guda biyu أحدهما في الموقف قبل الصراط نفركو ينا فيلين حسابي كافن أجمع حسابي أتف الصراط أطلقا سنة أشقاء الجنة أفيلين حسابي الله زيبا مع النبي الكوسرة نفركو والآخر داخل الجنة سنة أي الكوسرة تنات في جدن الجنة وكل منهما سمي كوسرا كوكو يسمى كوسرا kowane ɗaya daga cikinsu ana kiransa alkausara da wannan da yake filin hisabi da wancan da yake gidan aljanna to wannan fahimta ta Imam al-Qurtubi akwai wasu malamai magabata da suka yi musunta kamar misali shine Ibn Hajar in ka duba sharha da yayi sahih al-Bukhari a babul hawdi ka duba sahih al-Bukhari fathul bari zaka ga bayanin da Ibn Hajar ya kawo akai akwai masu ganin cewa alkausara guda ce amma shi Imam al-Qurtubi yace alkausara guda biyu ne Allah ya yi ma annabi kyautan alkausara guda biyu daya yana filin hisabi dayan kuma yana can a cikin gidan aljanna sannan ba wai annabi Muhammad kawai ne Allah ya bashi alkausara ba kowane annabi Allah ya masa kyautan alkausara ya kamata mu gane wannan yana cikin hadisin yana cikin littafin Imam Tirmidhi da Imam Tabarani hadisi sahihi hadisin Samura bin Jundub yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna li kulli nabiyyin hawdan kowane annabi yana da alkautaransa wa huwa qa'imun ala hawdihi bi yadihi afan yad'u man arafa min ummatihi a ranar tashin kiyama ka san mutane za su tsaya shekara 40,000 a filin hisabi ana jiran ayi hisabi sai wannan da za a yi babu ruwa a filin hisabi kishi zai zamu jama'a gashi an kawo rana kasa da kawuna wato kusa da kawunan mutane to kowane annabi zai tafi gefen alkausaransa kowane annabi zai tafi gefen alkausaransa yana da sanda a hannunsa yana kiran al'ummarsa su taho su sha wannan ruwan ana manzon Allah yake innahum yatabahawna har ma annabawa suna tinkaho suna alfahari ayyuhum aktharu taba'a shin waye cikin su yafi yawan mabiya ga annabi Musa a gefe ga annabi Isa ga annabi Haruna ga annabi Shu'aibu duk annabawan nan kowa yana da nashi alkausara suna tinkaho da waɗanda wato suka fi yawan mabiya bi ma'ana waɗanda suka fi yawan jama'an da za su taho shan wannan alkausaran nasu wa inni sai annabi yake ni dinnan la arju an akuna aktharahum taba'a ina fatan a kiyama in fi dukkan annabawa yawan mabiya yawan mutanen da za su gangaro alkausara nasu sha wannan kadai ya isa ka gane kuskuren mutumin da yake zai kayyade yawan ƴaƴan da zai haifa a duniya yana kokari yayi wa manzon Allah ruwa na al'umma ko wanda hadisi ya tabbata annabi yake ku yi aure ku hayayyafa fa inni nene mukasirun bikum al'umam yawm al-qiyama saboda zan yi alfahari da yawan ku akan sauran annabawa a ranar tashin kiyama waɗannan hadisi duk sun inganta kamar misali wani hadisi na Abu Sa'id al-Khudri marfu'un yake cewa wa kullu nabiyyin kowane annabi yad'u ummatahu yana kiran al'ummarsa wa li kulli nabiyyin hawdan kowane annabi yana da nashi al-kautara fa minhum man ya'tihi al-fi'amu yace akwai wanda ɗarurukan mutane zaka ga sun tafi alkausaran shi wa minhum man ya'tihi al-usba wani kuma zaka ga ƴan mutane ne kasawar goma annabawan a cikin annabawan mutanen da suka bi shi duk ba su fi mutum goma ba wa minhum man ya'tihi al-wahid akwai wani annabin da ma mutum ɗaya ne zai zo ya sha ruwan alkausaransa domin kaf rayuwarsa wa'azin da yayi mutum ɗaya ne kawai ya bi shi annabi yake wa minhum man ya'tihi al-ithnanu daga cikin annabawan akwai wanda mutum biyu ne suka bi shi wa minhum man la ya'tihi ahadun sannan daga cikin annabawan akwai wanda yana tsaye gefen alkausaransa babu wanda zai taho ya sha domin saboda lokacin da yake duniya har ya gama rayuwarsa babu wani mutumin da ya imani da shi sai manzon Allah yake wa inni la aktharul anbiya'i taba'an yawmal qiyama ni ne mafi yawan al'umma da za su gangaro shan ruwan alkausara na a ranar tashin kiyama Allah ka sa mu na cikin waɗanda za su sha a suratul mursalati Allah ya bamu misali idan aka tsaya shekara 70,000 ga rana na koda kawunan mutane mutane kishi zai dame su zafi zai dame su su ce ina inuwa ina ruwa Allah zai ce ma kafirai in faliku ila ma kuntum bihi tukazzibun
in faliku ila ma kuntum bihi tukazzibun انطلقوا إلى ظل بثلاث شعب لا ظليل ولا يبني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر
الله يقول انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون كافر ذا سنمي إنوى سنمروة الله يقول توبة إنوى انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا حول ولا قوة الا بالله الله كذا متكا دا ايماني واتو وتر جهنم اذا تفتو حياكين تا ان يتاسو ينا رسا غدا اوكو ريشي اوكو يكي حياكين جهنم ينا رسا غدا اوكو حياكين زهو حياكين سيئي انوا لوكتن دا كافرين كي نيمان انوا sai Allah ya ce musu in taliku ila zillin ga wata inuwa can inuwar hayakin jahannama bi salati shu'abin tana da rassa guda uku ku je ku shiga Allah ya siffanta mana ita yake la zalilin ita ba inuwa ba wala yughni min al-lahab ba ta wadatarwa daga zafi innaha tarmi bi shararin tana jifa da tartsatsi yanda ka san wutan makeri tartsatsi in ya fita daga wutar jahannama daga hayakin wato tartsatsi na fita ka annahu jimalatu sufur Allah ya siffanta shi innaha tarmi bi shararin kalqasuri ko tartsatsin yana kama da bene kamar gidan sama bene gini mai tsawo babban gini haka zaka ga tartatsi na fita daga hayakin jahannama ka annahu jimalatun sufar yanda ka san raƙumai koraye abin nan jajaye haka nan zaka ga tartatsi na fita a jere sannan kuma ga su manya kafirai zasu ce rabbana atishna ya ubangiji kishi ya dame mu ga inuwar babu dadi ga kuma kishi ya dame su manzo Allah yake faturfa lahum jahannama sai a dago musu wutar jahannaman gaba dayanta idan an dago ta ka annaha sarabun sai su ganta kamar kawal wailiya wato in kana tafiya akan kwalta can gaba da rana zaka ga kamar ruwa ne a kwance to haka za su sarabin za su hangi wutar jahannama kamar haka sai su dauka ruwa ne sai a ce musu ala tarjuna ba za ku gangara ku sha ruwan ba fa yazunnunaha ma'un sai za ta ruwa ne fa yatasaqatuna fiha su je su ringa fadawa ciki Allah yace wailun yawma idhil lil mukazzibin hadha yawmun la yantiquna wannan ranan ba su yin magana wala yuzanu lahum fa ya'tazuruna sallan ba a ba su dama bare su ba da uzuri babu dama bare ma ka ba da uzuri Allah yace can gaba hadha yawmul fasli jama'anakum wal awwalina wannan ita ce ranan rabe gardama ranan raba hukunci mun tara ku na farko har zuwa na ƙarshe fa in kana lakum kaidun fakiduni in kuna da wani abin da za ku mun makirci to ku yi min makircin a yau duk kafirai an hada daga na farkon duniya har zuwa na ƙarshe to me zai hana ku hada kai ku yaki Allah idan kuna da wani salo na makirci ku yi ne to can gaba sai ce innal muttaqina fi dhilalin wa uyun amma masu tsoron Allah akwai inuwa da ake ba su inuwa ta al'arshin ubangiji Allah ka sa mu shiga wa uyunun ga idanuwar ruwa wa fawakiha mimma yashtahuna ga ƴaƴan itatuwa da suke sha'awa sai Allah yana cewa kulu wa sharabu hani'an bima kuntum ta'maluna inna kadhalika najzil muhsinina Allah ka sa mu ne saboda haka akwai al-kautsara a filin hisabi banda al-kautsara da take cikin gidan aljanna wannan al-kautsara ta filin hisabi kowane annabi yana da nashi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsaransa ita ce wadda take samu mafi yawan masu zuwa su shata ku duba wani hadisi da ke cikin littafin Imam Tirmidhi da kuma littafin Musnad na Imam Ahmad Anas bin Malik shekaru 10 ya yi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai yanzu in kai mafarki kaga annabi in ka tashi da safe ji kake a zuciyarka kamar kai dan aljanna ne ko wani malami ma in ka same ya ce to zaka shiga aljanna dan duk wanda ya ga annabi a mafarki to dan aljanna ne to ga Anas bin Malik ya zauna tare da manzon Allah shekara 10 idan kai zaka yi mafarki kaga annabi kai tunanin zaka shiga aljanna da kai da Anas wa yafi cancantan kyautata zato na shiga aljanna amma wallahi saboda wuyan aljanna Anas bai sadu da ba ya dubi aikinsa ya dubi wuyan shiga aljanna ya tabbata aikinsa ba zai kai shi aljanna ba sai ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ka cece ni a ranar tashin kiyama yana bada labari yace sa'altu rasulullah an yashfa'ali na roki manzon Allah ya cece ni faƙala sai manzon Allah ya ce masa ana fa'ilin insha Allah zan cece ka amma idan Allah ya so to ya kake ji a ce annabi ya faɗa maka haka baka da baka ko ya ce maka zan cece ka a ce ka saki jiki ko amma duk da haka Allah sai ya ce kai zan cece ka kuma insha Allah anya wannan magana sai ya ce masa to ya rasulullah aina atlubuka idan kiyama ta zo ta ina zan neme ka wai wato yana tuna ma annabi ne saboda annabi ya gane fa yana cikin damuwa kwarai kuma gashi al'umma suna da yawa ceton nan kuma annabi zai yi wa mutane da yawa sai to a kiyama ta ina zan neme ka sai manzo Allah ya ce masa utlubuni awwala ma tatlubuni ala sirati farkon inda zaka neme ni neme ni wajen sirati to ai kaga ya kamata Allah sai gamsu ko sai ce to fa in lam alqaka saboda yawan al'umma ya Muhammad ya rasulullah al'umma tana da yawa ta yi wa muje filin siradi ta cirun da mutane kin koso ya hana ni haduwa da kai to ina kuma zan neme ka na biyu wai fa dan dai a cece shi saboda aikin sannan kai aikin ya kazanta la hawla wala quwwata illa billah ya Allah ka sa mu cika da imani amin fa kala sai annabi ya ce masa ana indal mizani in baka same ni ba wajen siradi to je ka inda ake gwada aikin mutane zaka same ni kuntu duk da haka ana sai ya ce masa fa illam alqaka in ban hadu da kai ba nan wajen mizani din fa kala sai manzo Allah ya ce masa ana indal haudi ne ne ni daidai wurin alkausara fa inni la ukhti'u hadhihi almawadi'u thalatha wadannan gurare guda uku ba a nema na a rasa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sai ce to ni ko zan neme ka ya rasulullah ya Allah ka samu cikin ceton annabi Muhammad Anas bin Malik zai neme ceton manzon Allah to mu kuma fa ya ku yan uwa to akwai ita wato wannan alkausara da take filin hisabi tana da siffarta in ka duba littafin Muslim Abu Dharr al-Ghifari yayi bayanin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yace al-kausara ta farko din nan innal hawda yashkhabu fihi mizaban min al-janna wato ita wancan al-kausara ta al-janna tana sama ne wannan al-kausara a filin hisabi tana kasa to sai aka sa mata indororo ban san abin da kuke faɗa da fillanci ba abinda ake sawa a jikin gini ruwa ya ringa saukowa ta jikinsa tana da indororo guda biyu mizaji da larabci ɗaya na zinare ɗaya na azurfa daga can na sama wanda ke cikin gidan aljanna sai ruwan aljanna yana zubowa wato wancan alkausara ta aljanna sai ruwa na zubowa daga cikinta zuwa alkausara na filin hisabi in ka duba musnad na Imam Ahmad hadisin Abdullah ibn Mas'ud manzon Allah yace yuftahu naharul kausar ila alhawdi Allah zai bude ratin alkausara na gidan aljanna ya dinga zubowa a alkausara na filin hisabi to akwai wani abin mamaki da ya kamata mu yi bayaninsa kuma gashi lokaci ya kure za mu dakata haka idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga wannan guri mu karasa mu shiga kuma suratul kafirun Allah shi ta albarka cikin wannan karatu da muka yi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaykum hamdan rabbil alamin
ai shiru da Allah a saurara tambaya na farko yana cewa don Allah ina son malamin yin bayani game da wanda ya zo yin alwala bai cire safa ba ya shafa ruwa a kanta ya alwalansa take
wannan yana tambaya dangane da mutum ya zama alwala a saurara mutum da yake alwala da ya taho wanke kafa sai yake cire safa sai ya shafa kan socks din wannan fahimta ce guda daga cikin fahimtoci na malaman sunna akan cewa yayi daidai muna fatar Allah shi sa alwalarsa ta karbo in dai sharadi ya wanke kafansa yayi alwala kafin ya saka socks Allah fara
Allah yana cewa malam ina matsayin wanda ya azumi sai ya suma bayan mintoci kaɗan sai ya gane hankalinsa shin azuminsa na nan ko ya kare
mutumin da ya suma ya fita hayyacinsa kenan ya fita hali na mukallafi don haka azuminsa babu su na'am
wannan na cewa malam menene hukuncin mai saida kaya kuma alhali bai da wannan kayan yadda yake shi ne idan mutum ya zo siyan kaya sai ya karɓi kaya sai ya bashi kuɗi sai zai nemi kaya da wannan kuɗin da zai siyo kayan sannan zai siyan masa ya samu riba wato a taƙaice harkalla shin menene hukuncin wannan musulunci
mutum zai karɓi kuɗin wani sai ya tafi ya siyo masa kaya ya kawo mishi illa kawai laifi guda ne bai gaya masa cewa ya yi amfani da kuɗinsa wajen jari ba don ya samu jari kenan ko ya yi amfani da kudin sa matsayin jari ya samu riba a kansa wannan shine kare kuskura
wannan na cewa shi ne yana neman aure sai mahaifinsa bai je aure wannan yarinya da yake so ya aura ba sai mahaifinsa ya rasu shi zai yi aurensa bayan rasuwar mahaifinsa
ba zai aure ta ba bayan rasuwar mahaifinsa, tunda mahaifinsa ya ce bai son aurenta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cikin hadisai cewa a batuna ma mun taɓa karanta waɗannan hadisai, hadisin Abdullah bin Umar wanda ya aure Umar, sannan Umar baya son matan, ya umarce shi da ya sake ya taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ƙara. Annabi ya ce masa ka bi babanka ka saki wannan mata. Saboda haka malamai ke ganin sharaɗi ne matar ɗa ya kasance iyayen shi mijin, wato suna son wannan matan.
Wannan yana cewa ina da matata tana makaranta, malam in ta gama zan iya barin ta ko aikin kamfani ko na gwamnati?
Sai matukar aikin da za ta yi na kamfani ko na gwamnatin ba za ta saba hadisin Annabi ko da guda ɗaya ba ne, hadisin da ya hana cuɗanya da maza, hadisin da ya hana fita mace da tsiraiti, da sauran ƙa'idoji irin yadda mata na sunna ya kamata ta yi rayuwa. In dai ba za ta saba ba, babu laifi. In ko za ta saba, to haramun ne.
Wannan yana cewa assalamu alaikum, menene matsayin wanda ya sha azumi domin gasar ƙwallon kafa na duniya? Domin akwai wata shekara da ƴan ƙwallon ƙasar Morocco suka sha azumi, wani malami ya musu fatawa suka sha azumi saboda za su buga ƙwallo ƙasar su ƙwallo.
To bai kamata musulmi su sha azumi saboda ƙwallon kafa ba. Wannan fahimta guda kenan daga cikin fahimta kashi biyu da malaman sunna suka yi. Fahimta guda cikin fahimtoci kashi biyu da aka yi, a saurara da kyau. Shin mutum zai sha azumi da Allah madaukaki ya ba da uzuri, wato ga mutum ya sha azumi don tafiya? Tafiyan nan sharaɗi ne ta kasance sai za a tafi abin da yake na bin Allah, ko kuwa a tafiyan nan ko da ta saɓon Allah ce za a iya aje azumi? Wannan malamai sun kasu biyu a kan fahimta, amma fahimta mafi kyau a nawa gani ita ce duk tafiyar da ɗan adam zai yi, Allah madaukakin sarki ya masa rangwame ya sha azumi. Tafiyar nan ko da ta saɓon Allah ce, domin tafiyar da Allah ya faɗa cikin Ƙur'ani babu wani bambanci a kan na saɓon Allah da kuma tafiya ta ɗa'a. Yalla su malaman da suke faɗan wannan suna faɗa ne saboda tsawatarwa. Ba ni mantawa na karanta wannan a cikin Majmu'ul Fatawa na Shaykhul Islam, ya yi magana mai tsawo a kan matsala ta shan azumi. Don akwai malamai da suke cewa kamar ɗan fashi, kamar wanda zai tafi misali saɓon Allah da sauransu, tafiyar faɗin nan tunda ta saɓon Allah ce ba zai aje azumi ba, sai mutumin da zai tafiyar da Allah ya yarda da ita. Ba kan wannan ya kawo muhawarar da malaman suna suka yi a kai, kowa da irin fahimtarsa. Allah madaukaki ya sa mu dace da gaskiya.
Wannan yana cewa malam na ji ta ce sanya hannun jari na banki da masu kuɗi suke yi har ya kai ga mallakar bankin, wato riba. To yana neman tsarin bayani game da wannan aikin ne, shi a ganinsa suna ba wa wato al'umma musulmai hanyar samun ayyuka da kuma abun nan harka.
Amma tayi wanda ya wannan tambaya bai ji amsar da na baya ba, dan ni ban tuna lokacin da nace kada a yi ajiya banki ko kuma na aibanta wasu manyanmu masu kuɗinmu da suke ajiya a banki ba. Ban taɓa wannan maganar ba. Hannun jari dan da zaton an taɓa min tambaya a kan shi, idan ma an yi ban bada irin wannan amsa ba. Amma duk da yake ban taɓa yi ba, yanzu zan ba shi amsa. Yana tambaya koko abinda bayaninsa yake nunawa shi ne mutanen da suke sayan hannun jari na banki, ko bankin nan kuma ya kasance na riba ne, ni na nuna haramun ne, amma kuma shi yana ganin sun samar wa 'yan uwa musulmi hanyoyin aiki, haka ne ba? Sai haka ne. To babu shakka duk mutumin da ya saka hannun jari ko ya sai hannun jari a banki da ake cin riba, to ya shiga cikin la'antar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu rangwame. Ina ce manzon Allah ne ya siffanta riba da maciyanta da marubutanta da sauransu, sai dai haɗa su, ko babu sauƙin da zai iya yi, tunda Annabi bai sauƙi ba a hadisinsa. Amma ai akwai bankuna da dama da suke ta'ammuli irin wanda shari'a ta yarda da shi, ko babu Islamic banking system kamar ire-iren waɗannan bankuna. Dan mutum ya sai hannun jari a gurin bai laifi ba,
sana kuma idan har taimakon musulmai ne su mawadatan suke so su yi ba sai sun sai banki ne da suke mutum musulmi ba a nan gare in ga su zo suka bude karamar ma'aikata za a samu abinda za a ci talakawa mu da dama za su samu sana'a ko saboda haka ba wai ta hanyar banki ne kadai ba amma ko ban ce duka bankuna haramun bane Allah ya sa muke cewa fahimta sana kuma sayan hannun jari halal ne ni ma inda hali in naje wani gurin da za a sayar zan saya
wannan tana cewa menene hukuncin mata da sai in za su zo taro na musulunci ko tafsiri suke sanya hijab da zumar amma ba in ba haka ba ba sa sawa sai gele yar karama wanda bai rufe jikinsu
ina ganin malamin nasiha yake so ya musu ya rade da ni wato yana so mace ce ta yi to shi kenan kaga ta yi nasiha wato dai bai kamata mata su rika sa himar da hijabu za su zo gun wa'azi kawai ba ya kamata da'iman ya zama siffar fitarsu kenan ko Allah ya samu dace da sunna
wannan yana cewa shin idan nan yi nan sallan asuba ba ni raka'atayn fajr ba baya idan zan iya raka'atayn fajr bayan sallan asuba
kwarai kuwa hadisai da yawa sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sallar asubahi mutum zai iya tashi ya raka'atayn fajr dinnan domin abin ya faru gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi bai haramta ba don haka in mutum yayi karka kushe masa Allah ya samu dace
wallahi na cewa malam ina son a yi min bayani game da matan aure masu shigan kasuwa shin ya halatta ne ko babu
matar aure da ke shiga kasuwa shin ya halatta ko bai halatta ba ya danganci irin kasuwan da ta shiga da kuma irin siffan da take ciki kafin ta shiga in ta kiyaye siffofi shikenan kai ma ai abinda Allah ya hana ta ko kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum wa kullul mu'minati yaghuddu min absarihinna wa yahfazu furujahunna can gaba ya ce wala yubdina zinatahunna yajiranta ala kulli halin rashin fitan mace shine mafi alheri
wannan yana cewa malam idan mutum ya karantawa wani alqur'ani ya biya shi shin ladan ya samu ladan a wajen Allah shi wanda ya karanta qur'ani
wannan ma tambaya ta samu matsala kashi biyu fahimta biyu ta malaman sunna shin daidai ne in ce sauke min qur'ani ko ko ba daidai bane wasu na ingantawa saboda hadisin Abu Hurairah wanda ke cikin littafin Bukhari da Muslim lokacin da Annabi ya tura wani ayar ne mayaka suka tafi yaki sun wuce wani ƙauye dare ya mutu suka nemi liyafar mutanen ƙauyen suka ki ba su masauki ko wani abinci a cikin wannan dare kunama ta harbi sarkin wannan garin suka nemi magani da duk za su ba wannan sarki ya samu sauki sarki dai bai samu ba da wani ba su shawara to su taho inda musulmai suka yi sansani din nan mana ta yiwu ko suna da maganin harbin kunama suna zuwa Abu Hurairah ya ce ito kowa ya ki ito ni ina da magani amma sai kun biya ni tunda sun ci su musu liyafa sun ki ba su komai nawa za mu baka ya ce sai sun ba shi garken awaki wani hadisi yake bayanin awakan sun kai 40 suka ce sun yadda ya karanta fatiha wannan mutum ya samu sauki ya karanta mene qur'ani saboda haka suke inganta cewa wani zai karanta qur'ani ma wani da fatan Allah ya sa wancan mutumin ya samu saukin damuwar da ya shiga don wannan cuta ta same shi na zahiri.